الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da saduwa a wannan majalisi na 22 a cikin majalis din mu na tafsirin alqur'ani da muke yi a wannan masallaci ne albarka na alfurqan a cikin wannan wata na ramadan a wannan gari namu na Kano. Allah ya kara ma wannan gari tsari da kariya da albarka da yalwar arziki da sauran garuruwan musulmi baki daya. Yau kwanan wata 22 ga watan ramadan ta wannan shekara ta hijira ta 1439 wadda ta yi daidai da ranar 7 ga watan 6 shekara ta 2018 ta miladiya. Yau insha Allah za mu tashi aya ta 16 a cikin suratu Maryam ko kuma mu ce suratu Kaf haya ayyin sad sunayen ta biyu ko na'am. To tambayoyi da suka saukaka mu ansa, tambaya ta farko har yanzu kafin ana bi na tambaya guda biyu ta kudin yan bal da kuma akwai tambayar wanda yake aiki a kamfanin da yake raba irin kantinan supermarket nan a Ingila, wanda shi aikin sa yana tantance kayan saya. To wani lokaci akwai naman alade wajen tantancewa menene hukuncin aikin sa anan, shi musulmi ne dan uwan mu. To nake cewa sai mun duba mun ga irin fatoyin a majalisar malamai da suke kula da suke fatawa akan sha'anin abin da ya shafi musulmi da suke zaune a irin waɗannan kasashen da musulmi ba su da yawa, saboda la'akari da abin da irin waɗannan malamai suka sani, saboda duba da irin halin yanayin su. Saboda haka insha Allah ba mantawa ne ba, zan amsa su insha Allah. Wannan yace Allah ya kara wa malam lafiya da imani amin. Ya halatta mutum yayi wani aikin ibada kamar sallah na nafila ko azumi, yace maimakon ladan Allah ya biya masa bukatarsa. Ya halatta kware, wannan shine tawassul, shine wanda Allah ta'ala yake cewa ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha wabtaghu ilayhi alwasila, ya ku wanda suka yi imani ku ji tsoron Allah ku nemi tsani da zai kai ku zuwa gare shi. To kuma ya zo a hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam kan waɗannan mutane uku wanda ruwa da duhu ya same su suka fake a wani kogo, sai wato dutse ya sullumo daga sama ya zo ya rufe kofar kogon ba yadda za a yi su iya budewa. Ba zancen ai waya a kawo crane ya zo ya janye ƙarfin su, ina zai iya tura dutse? Saboda haka babu yadda za su yi, ko dai sun shiga kabari ko kuma sai dai mu'jiza ta fitar da su, sai dai aya. Saboda haka suka ce ba abinda zai fitar da ku a nan, sai dai ku yi tawassuli da ayyukanku na gari da kuka yi kan Allah maɗaukakin sarki ya fitar da ku daga cikin wannan kunci. To shine wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labarin su, da wanda yake da iyaye waɗanda suke ba sun tsufa, shine yake zuwa yana ɗebo musu, yake zuwa yayi kiwo ya tatso musu madara. Idan ya zo ko da ƴaƴansa suna jin yunwa ba zai ba su ba, sai ya tashi sai ya ba ma iyayen tukuna. Wata ran ya zo iyayen suna bacci, ƴaƴa suna kuka, haka ya tsaya ya rike ƙwaryen nan, baya so ya tashe su, kuma ba zai ba ma ƴaƴansa su sha kafin iyayensa ba. Haka ya kwana sai da daddare, sai da gari ya waye tukuna, ƴaƴan suna kukan yunwa bai ba su ba, sannan ya ba ma iyayen yace Allah in nayi wannan ne khalisan domin ka, Allah ka yaye mana halin da muke ciki. Sai ta dan bude da kuma wanda yake ya dauki ƴan kodago, da wanda yake na biyu shine wanda yake ya dauki mutane sun masa aiki, da suka yi masa aiki da ya masa aiki ya bashi ladan sa sai ya raina, to shi kuma yadda ya tafi bai karbi ladan ba, sai wannan ladan sai ya rinka juya shi ya zamanto kudi har sun yi albarka sun yawaita, har zamanto ya samu garke na awaki da shanu da raƙuma. Sai bayan shekaru sai ya dawo ya ce ka ji tsoron Allah ka bani haƙƙina. Sai ce to kaga waɗannan duk dukiyar da ka gani anan, awakin nan da shanun nan da raƙuman nan, kora ka tafi din naka ne. Yace wasa kake? Yace a'a naka ne. Ya juya ya tafi gabaki daya bai ma waiwaye shi ba, yace zai ko su raba ko makamancin wannan. Yace Allah idan nayi wannan saboda kai ka yaye mana abin da muke ciki. Sai ta dan bude amma ba za su iya fita ba. Na uku kuma mutumin da yake da wata yar baffansa da yake kaunarta yake bukatar aurenta ita kuma bata yadda ba, sai wata ran aka zo ana yunwa, shi kuma Allah ya yi shi mai dukiya ne, sai ta zo wajensa tana neman taimako saboda halin yunwa, sai ya ce shi kuma ba zai bata ba, sai ta tabbata sai ta mika kanta gare shi ba yadda za ta yi bisa larura, ta mika kanta gare shi sai da yayi shirin zai yi lalata da ita daidai lokacin, sai ta ce masa ka ji tsoron Allah kada ka bude hatimi ba tare da haƙƙinsa ba. Sai ya tashi yace alhali ba wanda yake so a duniya kamarta, yace Allah idan nayi wannan saboda yardarka ka yaye mana halin da muke ciki. Sai ta bude suka fita. To kaga wannan tawassuli da aiki nagari, mutum yayi tawassuli da aiki nagari, wannan daidai ne. Abin da yasa na dauki lokaci na kawo wannan kissar dan mu san cewa abin yana da asali, saboda haka mutum zai iya ko yayi sallah, kai sallah, kai karatun Qur'ani, kai sadaka, ka kyautata ma iyaye, kai musu ihsani, ka kyautata ma makwabta, kai musu ihsani, ka taimaka ma marayu, ka taimaka ma wato dangi, ka sada zumunci, duk da niyyar cewar wata bukata taka da kake da ita Allah ya biya maka. Ba wai kawai sallah ce ba za ka yi, dan ka duba waɗannan waɗanda suka yi a cikin ayyuka. Wani kaga akwai birrul walidain, akwai cika alƙawari da kyautata ma bayin Allah, akwai taqwa. Babu abin da yake da nauyi a mizani irin taqwa. To duk abin da mutum yayi na da Allah yake so zai iya tawassuli da shi kan Allah ya amsa addu'arsa. Shin kauracewar annabi sallallahu alaihi wasallam ga matansa a goman ƙarshe ko da baya itikafi, kuma za mu iya aikata haka, mutum baya itikafi amma ya kauracewa iyalansa a goman ƙarshe. Ya kauracewa me ake nufi? In dai ba itikafi kake ba, bai kamata ka kaurace ma iyalanka na baka kwana ta kwanciya tare da su ba. Kauracewar da aka ce Annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi, akwai kauracewar itikafi, wannan daban ne. Dan mutum yana itikafi ba zai kusanci iyalinsa ba. Akwai kuma daure gaito gyauto da yake yi, wanda kinaya ne na kan cewa baya kusantar iyalansa da alakar sunna da ke tsakanin namiji da mace a cikin goman ƙarshe. To abinda ake nufi ba kauracewa ake nufi ba, a rashin kusata da ma'ana wato alaka ta auratayya shi ake nufi. Amma ba in kace kauracewa ai azabtar da wato ladabtar da iyali ne, ba a yi. Annabi sallallahu alaihi wasallam bai kaurace ma matansa a goman ƙarshe na Ramadan ba dan ladabtarwa. Abinda yake yi shine dan shagaltuwa da ibada, baya alakar sunna tare da su shine. To wannan kuma wannan sunna ce, wannan sunna ce mutum ya shagaltu da ibada a wannan lokaci yayi, amma ba wai cewa aka yi saduwa da iyali a cikin goman ƙarshe na Ramadan makaruhi bane, halal ne, yana nan a halal dinsa. Sai dai idan mutum ya shagaltu da ibada wanda har bai sanya shi yayi wannan ba, to zai samu ladan koyi da Annabi sallallahu alaihi wasallam wajen wannan. Sannan wacce yace ina tambaya game da kasuwancin da zaka barwa mutum sallahu, kace ya sayar ma sai ya dora nasa akai, misali ka bar masa kaya ya sayar maka 1000 sai ya ƙara nasa akai. Allah ya ƙara wa malam lafiya da nisan kwana, amin summa amin. To wato wannan kai ne mai kayan, kace ya sayar sai ya dora nasa. Idan al'ada ta kasance a haka ake yi, to al-ma'ruf in kai kuma ka yadda, to al-ma'ruf urfan kalmashuruti shartan, abinda aka san shi a al'ada kamar an yi sharadi ne, kamar kace zan dora abu kaza akai. To idan mutum yayi wannan, ya zamanto wannan shine ladan sa akan sayar masa da yayi, to babu laifi. Sai dai ya kamata ya zamanto cewar abu ne wanda yake an sani hatta da abinda ake dorawa. Idan abinda ake dorawar majhuli ne, to ya zamanto an yi masa ijara da majhul, wato an sanya shi aiki tare da rashin ayyana masa lada, wanda wannan yana bata ujira, yana bata ijara. So idan dai abin ya zamanto sananne ne, to babu laifi. Kamar an san cewa abinda zai kara, alal misali 10% zai kara, kashi da kashi 10 cikin 100. Amma idan abu ne wanda yake ba a sani ba, to sai dai a kauli a cikin mazhabar Imam Ahmad, da ake cewar ya halatta kai wakilci ka ce ma mutum, ga wannan abin nawa, ni abinda nake so a kansa 10,000, ka sayar min da shi 10,000 nake so, duk abinda ya hau kan nan naka ne. To wannan Imam Ahmad ya jaza shi, ya halatta shi. To kuma yanzu irin mu'amalar hada-hadar kuɗi ta zamani ta yi riko da wannan fatawa ta Imam Ahmad, a cikin da yawa daga cikin wato alakar kasuwanci da cibiyoyin hada-hadar kuɗi na musulunci suke yi, wanda ya hada da bankuna, wanda ya hada da kamfanunukan sarrafa jari, hatta da kamfanunukan inshoran musulunci, duk suna yi a bisa akadin da ake cema alwakala, alwakala almutlaka ko alwakala almuqayyada, duk ana amfani da wannan fatawa ta Imam Ahmad. To a bisa wannan zamu iya takhrijin sa kan cewa ya halatta idan mutum ya wakilta ka, ya ayyana maka cewa ga abin da yake so, ga kudin da zaka, ga abin da zaka sayar masa, abin da duk ka samu a sama naka ne. To wannan ya halatta ta fuskar irin a bisa cewar wannan wakala ce, wato wato wakala ce tare da tafwid, ba tare da an shardanta cewa ga akallan abin da mutum zai zamanto zai samu ba, saboda ganin kan cewar wato kokarinsa shine zai kawo masa riba, ba a sanya masa iyakar riba da zai samu ba, amma irin kokarinsa da yayi sai zamanto ya kawo masa riba. Kuma in kuka kula ma, wannan zai iya zamantowa a cikin hadisin Urwatul Bariqi, wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi dinari daya, yace ya siyo masa akuya. Sai ya je ya siyo akuya, da ya siyo akuyan nan yana fitowa daga kasuwa, sai wani yace nawa ce wannan akuyar, yace nawa zaka saya, yace dinari 2, yace ba ni kudin. Ya karbi dinari 2, sai ya sake komawa ya siyo ma Annabi sallallahu alaihi wasallam akuya ta dinari 1, sai ya dawo masa da akuya 1 da dinari 1. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace, Allah ya sanya albarka a cikin kasuwancinka. Yace wallahi ko kasa na sayar sai na yi riba, saboda albarkacin wannan addu'a. To kaga wannan tasarrufi ne wanda yake yayi da wakala da aka yi masa mutlaka, bai kayyade da sharadin da aka bashi ba. To wannan duk asali ne akan wannan, wallahu ta'ala a'lam. Sai wakala, wannan to menene da wannan suna Ali Saidu wakala? To wakala dai wakilci, kamar da yanda muka sani wakili, wanda zaka sanya shi maka abu. To wakala, amma wannan yawanci gaskiya ban san yanda suke a wajen sakkwatawa ba, ban sani ba, wata kila daga tawakkali ne, wato ya wakala al'amarinsa ga Allah, saboda haka daga wannan ne ake sanya wa mutum wannan sunan wakala. Dan tambaya ta karshe ta zakkafu da kai ce, cewa ya halatta a fitar da ita kwana uku kafin sallah? Ya halatta. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana tura masu karban zakkafu da kai kwana 2 ko 3 kafin a sauke azumi, su ringa karban zakkafu da kai ta mutane. Saboda haka ya halatta mutum ya fitar da ita daga ran 27 na watan Ramadan. Na'am.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لنا بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا
نعم wannan ita ce kissa ta biyu a wannan sura mai albarka wadda take kissar wato sayyidatuna Maryam binti Imran wadda tafi bakunta tafi ban mamaki bisa kissar farko ta Annabi Zakariya wanda Allah ita ma kissa ce mai ban mamaki abin lura da kissoshin da suka zo a cikin wannan sura shine kan cewa wannan surar ta sauka kusan lokaci daya da surorin da suka gabata suratul kahf da suratul isra wanda a ciki akwai tambayoyin da bani isra'il suka sanya wato quraishu su yi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka ba su amsa akan ashabul kahfi da dhulqarnain da abinda da kuma akan ar-ruh to sai kuma aka ba su bayanin abinda wato zai tabbatar da annabcin annabi sallallahu alaihi wasallam na sauran kissoshin ma da basu tambaya ba wanda basu san su ba wanda kuma ilimin su baya ga ahlul kitab da bisa wannan tafsili da yazo a cikin alqur'ani to shine Allah ya hakaito su a cikin wannan sura mai albarka domin ta zamanto aya ga annabcin annabi sallallahu alaihi wasallam domin wanda ya zamanto baya karatu ba kuma sha'aninsa bane ya rinka bibiyar irin labarurruka din nan yana rubutawa yana sani yana gaya wa mutane kun san masu irin wannan sanannu ne a cikin al'umma to ba a san shi da wannan ba saboda haka yazo da irin wannan kissoshi wanda malaman wanda sai daidai daga malaman ahlul kitab suka san wani bangare na wadannan kissoshi wannan ya isa ya zamanto dalili akan annabcin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ita kissar na na Maryam ta dace da wato a tabbatar da annabcin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ita Maryam ta zo da abu wanda yake ba wanda zai fitar da ita daga wannan abun sai aya daga Allah wanda bata taba sanin alaka da namiji ba ta kebanta tana bauta tai ciki ta zo da da haifaffe bayan tayi ciki har na wata tara ba wanda zai dauka kan cewar ba gaskiya take cewa wannan dan aya ne in ba Allah ya wanke ta ba da wata mu'jiza saboda haka Allah ya wanke ta da mu'jiza wanda take abun mamaki shine da da ta haifa da yake a cikin tsumman haihuwa yayi magana yayi mata shaida akan bara'arta wannan ayar ita take nuna kan cewar duk wanda yazo da da'awar annabci yazo da da'awa mai girma da babu abinda zai wanke shi sai aya daga Allah saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam da yazo yake cewa wahayi yana zuwa masa daga Allah daga sama shi ma yazo da aya kamar yadda Maryam tazo da wannan da'awa Allah ya bata aya to shi ma haka ya bashi aya ayarsa shine wannan alqur'ani saboda haka idan sun ga mamakin abinda ya faru ga Maryam to su ma su ga mamakin abinda ya faru gare shi sallallahu alaihi wasallam sannan kuma wannan kissar ta kunshi wato tabbatar da karamar ita sayyidatuna Maryam da annabi Isa wanda al'umma guda har yanzu akan cewa suna tuhumar Maryam ne suna tuhumar wa qaulihim alama ruyama buhtanan azima da fadin su na wato ƙarya kirar ƙarya mummuna mai girma akan Maryam har yanzu akan wannan Yahudawa suke cewa sayyidatuna Maryam zinatai ba al'umma da ta yi muwafaqa da ta bayyana matsayinta bayan al'umar da suka yi imani da annabi Isa babu wata al'umma da ta yi muwafaqa da tabbatar da bara'ar sayyidatuna Maryam sai al'umar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to idan Yahudawa ne malaman sa ta yaya za a yi ya saba musu a bisa cikin wannan asali ai sai dai ya musu taqalidi saboda haka a cikin wannan kissar akwai tabbatar da annabcin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta waɗannan fuskoki guda biyu Allah ya ce wadhkur fil kitabi Maryam ka ambaci Maryam fil kitabi a cikin littafi wato a cikin alqur'ani wato ambatonta ka zantar da shi ga mutane a cikin abin da yake a cikin alqur'ani da ake tilawarsa alkitab bi ma'ana at-tilawa littafin Allah alqur'ani da ake tilawarsa saboda haka labarin Maryam zai zo a sigar tilawa kuma ka duba yanda surar take da dadin karatu suratu Maryam tana daga cikin surori da suke da dadin karatu duk qur'ani yana da dadi amma suratu Maryam da suratu Safat da suratul Mulk suna daga cikin da suratul Rahman suna daga cikin surori da suke da dadin karatu matuƙa to ka ambatanta da yazo maka a cikin alqur'ani wato a tilawance zaka ambaci Maryam idin tabazat min ahliha makanan sharqiya yayin da ta kaurace daga mutananta makanan sharqiya ya zuwa ga wani bigire wani waje wanda yake a jihar gabas wato inda ta kaurace mutananta ta kaurace musu domin me domin ibada wannan saboda umarnin da Allah ya yi mata kamar yanda mala'ika ya gaya mata يا مريم وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم قنوتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين يا مريم الله يا فيفيتاكي يا تركيكي كما يا زابيكي دغ cikin matanta يا فيفيتاكي akan matanta likai يا مريم wato ki yi nutsuwa wato ki zamanto mai da'a ga ubangijinki ki kunuti wato ki tsawaita ibada ga ubangijinki ki yi sujada ki yi ruku'u tare da masu ruku'u to wannan kunutin da ta yi wato kauracewar shine ta diki makani wanda yake sharqiya an ce wannan shine asalin da nasara suka dauki kiblar su jihar gabas kamar yanda wato malaman musulunci kamar yanda sahabbai suka ambata Abdullahi dan Abbas haka ya ambata na wato ya ambaci cewar jihar gabas ita ce kiblan nasara to asali shine abinda suka kasance suna yi wanda har ita kanta sayyidatuna Maryam ta kasance a kansa wato ta kaurace ta kebance kanta a jiha wadda take jihar gabas a wuri wanda yake a jihar gabas daga inda daga wato daga a cikin garin Baitul Maqdis wanda yake anan ta kasance shine inda take fattakhadhat min dunihim hijaba sai ta riki shamaki tsakaninta da su wato inda ta kebance kanta ta suturce kanta domin ya zamanto irin halin da mace take na kan cewar za ta iya cire kayanta za ta iya cire mayafinta gashinta ya bayyana ba tare da an ganta ba wannan ya nuna isa matuƙa wajen kamewarta da kunyarta da tsare kanta wanda wannan sifa ce ta mace wadda ake wato sifa ce wadda yake ake yabo da shi ake yabo da ita domin gashi Allah ya yabe ta da ita saboda haka bayyana tsiraici ba al'adar matan kirki bane kunya da kamewa da suturce jiki yana daga cikin al'adar mata nagari gashi sayyidatuna Maryam a wata al'umma take kafin al'ummar musulunci haka ta kasance kuma idan mutum ya duba hatta tarihin nasara idan kana ganin hotunan mata na Kirista a tarihin Europe tun daga wato a lokutan da ake cikin jahiliyar su ma da suke lokacin da suke cema dark ages shekarun duhu har ya zuwa ga wato farkon wannan karnin za ka ga yanda matan su suke da doguwar riga ne a su rufe kuma gashin su ba za ka gansu da tsangalallun kaya ba sai tukuna da al'ada da suka tashi su yaki wato dukkan gurgubin kunya dukkan alamun kunya da alfarma da mutunci da ke cikin al'ummar su ta hanyar fitsara da industry na film ya kawo musu harkar film wato ba kadan take ba wato ita ce daga cikin babbar abin da take rusa al'ada ta al'umma baki ɗaya cikin lokaci kankani shi yasa ce haka ta yi wannan barnar a America saboda haka wannan kun ga sifa ce da Allah ya yabi sayyidatuna Maryam da ita waje ta nuna haka ya kamata mata su kasance a kai wato su zamanto wato suna siturce kansu ta riki sutura hijabi shamaki tsakaninta da mutananta fa arsalna ilaiha ruhana sai muka tura mata jakadanmu sai muka tura mata ruhinmu shine mala'ika jibril muka tura shi jakada shine mala'ika jibril kamar yanda daya daga cikin salaf suka fassara da cewar ruhana abinda ake nufi da ruhin ruhin Allah abinda ake nufi da shi shine mala'ika jibril daya daga cikin sunayensa kenan domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma Hassan ibn Thabit hajihim wa ruhul qudus ma'ak wato kai musu zambo wato ka dauki fansa wajen yi musu habaici da waka kuma ruhul qudus yana tare da kai shine mala'ika jibril domin a wata riwayar wa jibrilu ma'aka shine shi kansa Hassan yake cewa wa jibrilu rasulullahi fina wa ruhul qudus laysa bihi khafa'u yace jibrilu yana cikin mu ruhul qudus babu kuya a gare shi saboda wannan bisharar da mala'ika da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya masa wannan hamziya ta Hassan tana da dadi adimna haylana in lam tarauha tuthiru naqa mawqi'uha kada'u fatamathala laha basharun sawiya sai suranta a gare ta wato a sifar mutum wanda yake madaidaici a halitta wato yana da daidaito menene daidaito wato yana da kamalar hakikarsa ta mutum ta dan adam da kuma kamalar sura jibrilu ya bayyana gare ta da wannan sifa kamar yanda yake bayyana galibin bayyanarsa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana bayyana gare shi a surar dihya ibn khalifat al-kalbi yana daga cikin mutane masu kyakkyawar sura daga cikin sahabbai wato yana daga cikin waɗanda suka yi fice wajen kin surar jiki da surar fuska da surar halitta to haka mala'ika jibril yake zuwa yawan zuwan mala'ika jibril sallallahu alaihi salatu wassalam ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a surar dihya ne to nan ma kaga sai Allah ya ce fatamathala laha basharan sawiya sai ya suranta a gare ta a surar dan adam mai cikakkiyar halitta da sura to yayin da ta ganshi a wannan sura sai ta ce qalat inni a'udhu birrahmani minka sai ta ce ni ina neman tsari da ubangiji arrahman mai yawan rahama daga gare ka in kunta taqiya in dai kai mai tsoron Allah ne to wannan yana daga cikin abin da ya nuna tsarkin Maryama wato yayin da ta zamanto cewar ta ga mutum namiji mai cikakkiyar halitta mai kyakkyawar sura ka duba yadda matan Misra suka yayin da suka ga annabi Yusuf akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna ita kuwa fa tana gani sai ta ce inni a'udhu birrahmani minka saboda tsarkinta bata yi tunanin saban Allah ba bata yi tunanin alfasha ba bata yi tunanin ta haince Allah ba bata yi tunanin ta sasirantu da sha'awa ba bayan kuma mace ce wadda take ita ma tana da sha'awa tana da bukatar namiji ta ganshi kuma da sura kyakkyawa amma tana gani sai ta dauka cewar yazo yana nufin ta da sharri ne a inda ta kebance kanta domin bautar Allah sai ta ce ina neman tsari da ubangiji arrahman daga gare ka in kai mai tsoron Allah ne wato sai ta nemi kariya da me da isti'aza neman wato fakewa da Allah cewa Allah ya isar mata bayan wanda yake shine kariyar da tafi komai dan haka babbar kariyar mutum na tsa magani daga da saban Allah shine ka nemi kariyar Allah jalla wa ala ka nemi Allah ya kare ka. Wani malamin mu yake cewa Sheikh Said Allah ya ji kansa mutumin Ethiopia a Makka, yake cewa wani malamin su yake ce musu saboda tsawon gogwarci idan sha'awa ta dame shi sai ya rinka safa da Marwa a cikin daki yana karanta qul a'udhu bi rabbil falaq, ya ta karanta ta har Allah ya masa magani. To farkon mataki neman tsari da Allah, to sannan na biyu kuma da ta yi shine wa'azi, tace in kunta taqiya, in kai mai tsoron Allah ne, in kai mai tsoron Allah ne, domin wannan zai sanya shi zai wa'astu, saboda shi wa'azi shine zai kama mutum daga wato ya bi a san ransa ko ya bi tasirin shaytan. Ka duba kaga wannan baiwar Allah wanda na ambata mana a cikin ta ansa tambayoyi, wanda dan aminta yazo tana da bukata ta makkana kanta gare shi duk a lokacin bata yi masa wa'azi ba, sai da yazo lokacin da komai qudiyal amru ya kai intaha, sai tace masa ittaqillah, ka ji tsoron Allah, kada ka bude hatimi ba tare da haƙƙinsa ba, sai tayi masa wa'azi. To shi kuma da yake akwai Allah a zuciyar tasa, sai ya hanu. Shi yasa wata mace da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aura, wadda da Annabi sallallahu alaihi wasallam yazo wajenta amma ta an daura masa aure da ita an ta hatta tare zai taba ta, sai tace a'udhu billahi minka, ina neman tsarin Allah daga kai. Sai ce kin nemi tsari da kariya, tafi gidanku. Shi ne take cewa ita ce tababbiya, ta samu dama ta watsar da ita, saboda haka bata cikin ummahatul mu'mini, bata ciki. To in ka nemi tsarin Allah, to wannan shine zai baka kariya. Kuma ga waɗanda suke mutanen Allah, to in mutum ya nemi tsarin Allah daga gare su, to sai su sai su tabbatar musu da kariya. A cikin wannan akwai tabbatar da sifar Ar-Rahman. Wannan surar an ambaci sunan Ar-Rahman sau 19. To in kun san suna ne wanda yake Larabawa ba su sani ba, don haka har suke inkari, suke cewa su menene kuma ai ta kira musu Ar-Rahman. Muhammadu yana cewa Allah kawai ake bauta ma, wata ran yace yana kiran Allah, wata ran yace yana kiran Ar-Rahman. Su wannan Rahman din ai shi ma wani Allah ne kenan, wani ubangiji ne, kuma yace su tauhidi. Yaya bayan Allah kuma ake kiran Ar-Rahman? Ha Allah ya musu radi, kamar yadda muka gani a ƙarshen suratul Isra, ulidu Allah aw idu Ar-Rahman ayyamma tad'u falahu al-asma'ul husna. To wannan saboda yawan ambaton Ar-Rahman, saboda kuma da maqsudi da manufa ta Al-Qur'ani, a tabbatar da wannan suna na Allah, a tabbatar da wannan suna na Allah, saboda sunayen Allah suna kunsar sifarsa. Wannan suna ya kunshi sifar Allah madaukakin sarki ta yawan rahama, rahama wadda take kuma ta gama kowa da kowa, kowa yana da rabo a kanta, ita sifar Ar-Rahman. Da ita ce dabba take jin tausayin yarta ko yaushe, idan idan ina tasawurin wannan rahamar, sai wani film na National Geographic da aka kawo, inda giwa suke yin wankan tabo, yanda suke wankan tabo, saboda in ba su yi wannan wankan taban ba, zafin jikinsu sai ya kashe su. To in suka je suka shiga cikin tabo suka yi wannan wankan, sai ya sanyaya jikin nasu. To ƴaƴansu ma ba su iya ba, amma suna sa su su yi. Sai ka ga giwa ta sanya ƴarta a cikin taban, sai ta sa kafarta ta danne ta. Ba za ta danne ta kamar yadda take danne dabba da take neman ta halaka ta ba, ta rugurguza kashin, amma dannewa ne mai tausayi, irin dannewar uwa ga ɗa, ba don ta cutar da shi ba. Me ya kimsa mata wannan rahamar? Ar-Rahmanu kenan, rahamarsa ta gama kowa. To maqsudin a tabbatar da wannan suna na Allah don tabbatar da wannan alakar ta nufin ihsanin Allah ga halittarsa, wanda daga cikin nufin ihsaninsa ga halittarsa shine baiwar rahamar annabci ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka akwai munasaba tsakanin yawan ambaton wannan suna na Allah Ar-Rahman a cikin wannan sura da kuma rahamar Allah da annabci wadda ta tabbatar da annabcin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamar yadda muka ce babban maqsudin wannan surar tabbatar da annabcin manzon Allah salawatullahi wa salamuhu alaihi. To kun ga nan shine farkon inda aka ambaci Ar-Rahman. To da ta gaya masa haka qala innama ana rasulu rabbiki, sai ya ce aini kawai jakadan ubangijinki ne, wato dan aike ne na ubangijinki wanda shi kika nemi tsari da shi, to ni shine ya aiko ni. Li ahaba laki ghulaman zakiya, domin in baki da wanda yake tsarkakakke, wato ni jakada ne dan aike daga ubangijinki dan in baki da tsarkakakke. A wata qira'ar li yahaba laki ghulaman zakiya, ita ce qira'ar warsh, ko warsh annafi haka ya karanta ta, li yahaba laki ghulaman zakiya, dan shi ubangijin naki ya baki da wanda yake tsarkakakke. To akwai iskali wajen malaman qira'a da wannan qira'a, saboda a cikin mushaf da alif tazo, a cikin al-mushaf al-Uthmani da alif tazo li ahaba laki, amma shi kuma warshi sai ya karanta ta li yahaba laki. To taya za a yi alif ya koma ya, bayan a cikin mushaf alif ne? To wannan kawai shine suke taujihin sa da cewar saboda wato kusancin a Kisra da ya, shi yasa aka mayar da Hamza ta koma ya, saboda in yace li ahaba laki, to dan sauki sai ce li ahaba laki, li ahaba din ne, amma sai ayi wata nau'i na imala da zaka ji kamar ya aka ce, amma ba ya aka mayar da ita ba, tana nan li ahaba laki, saboda aka kira'a ce wajen bata canza ma'ana ba, li ahaba ne, amma wajen nutuki shine sai ka ji kamar ya aka fada, amma ba ya bace, tunda a cikin alqur'ani alif ne. Na'am. Zakiya, wannan da an sifanta shi da cewa zakiya, tsarkakakke, ana nufin tsarkakakke daga zunubai, kamar yadda annabawa suke ma'asumai, Allah ya tsarkake annabawa daga wato kaba'irud dhunub, ko kuma ma'anarsa az-zaki bi ma'ana mai karin alkhairi da inga, wato da kyautata, wato daga cewar daga zaka yazku, idan ya zamanto abu ya kyautata ya inganta, wato tsarkakakke ma'ana kyautatacce ingantacce, wato duk wani irin tsarki da ingancin ɗabi'a Allah ya tara masa. To wato wannan bishara ce yayi mata, to da ya gaya mata haka to sai ta nutsu cewa wannan ba fasiki bane, ba fajiri bane, ba neman ta yake da fajirci ba, domin babban abin da ya tayin mata da hankali ta yaya za a yi ta keɓanta a wajen bauta, ba wanda zai shigo, babu kowa, sannan bata san ta yaya ba, sai ga mutum ya bayyana a gare ta, saboda haka bata san wani irin mutum bane. To da ya gaya mata haka sai ta nutsu cewar wannan ba fajiri bane. Qalat anna yakunu li ghulamu, sai ta ce ta yaya da zai kasance a gare ni, walam yamsasni bashar, alhali wani namiji bai shafe ni ba da sunan aure, wato ban yi alakar auratayya da wani dan adam ba, walam aku baghiya, kuma ni ban kasance mazinaciya ba, wato ba ɗabi'ata ba ce ada, wanda yake nuna cewar wato a bisa al'ada da Allah yake halitta ta ɗa, dukkan hanyar da za a iya samun ɗa ni ba ta tabbata a gare ni ba, ni ban yi aure ba, namiji ya taɓa ni, sannan kuma ni ba wadda take na saba da fasikanci ba, ballantana a ce mai sauƙi ne gare ni na ƙara yi, wanda yake nuna kan cewa wanda ya taɓa maimaitawa gare shi shine yafi sauƙi. Shi yasa ana danganta magana ga Shehu Usman ban san ingancinta ba, wani ya tambaye shi cewa Shehu menene maganin zina, yace kar a fara. Ban san ingancin maganar ga Shehu ba, amma yana daga cikin abin da ake faɗa. To kuma amma ma'anar tana cikin abin da ita ce tana cikin Alkur'ani, dan Allah ya ce wasa'a sabila, hanya ce mummuna, in dai ka ɗauke ta to shikenan za ta bi kai ka mummunan hanya, in ba Allah ya azurta ka da tuba ba. To ta ce walam aku baghiya, ban kasance mazinaciya ba, ya nuna kan cewar yin wannan sabo na zina wanda ta haka za ta samu ciki ba abu ne wanda yake mai yuwa a gare ta ba dan ba ta da ba ta yi shi yasa aka kawo aka kawo kaunu anan aka kawo fi'ilin kaun walam aku ai walam akun dan dama ana shafi nun din yakunu idan aka yi masa jazma kamar yanda yake a cikin kamar yanda yake a cikin a cikin ilimin nahwu kamar yanda mai khulasa ya faɗa to sai tace walam aku baghiya ni ban kasance ada wato mazinaciya ba to da ta faɗa masa haka me tace mamakin da take yi shine ta yaya ma'ana ta wace hanya ce tunda ta asbabu babu to amma da yake mumina ce tayi imani cewar su asbab Allah madaukakin sarki bai sanya su suna aiki da kashin kansu ba da horewar Allah ne kamar yanda Allah yake abubuwa da asbab Allah yana abubuwa babu asbab Allah yana keta al'ada yayi abinda yake babu yayi shi domin ya nuna kan cewar shi Allah shine mai kudura ba asbab ne suke da kudura ba su asbab tsari ne na Allah wanda shi kuma Allah da ya sanya wannan tsarin zai iya kawar da wannan tsarin yayi abu babu wannan tsarin qala kadhalika qala rabbuki sai yace mata shi malaika jibril kadhalika qala rabbuki kamar haka ne na cewar zai halicci da daga gare ki ba tare da uba ba to haka ubangijinki ya faɗa huwa alayya hayyunun yace wannan mai sauki ne a gare ni wato ba wani abu ne wanda yake mai wahala ba cewar Allah yayi abu ba tare da asbab ba wannan mai sauki ne a wajen Allah wani naj'alahu ayatan linnas kuma haka ne zamu yi domin mu sanya shi ya zamanto aya ga mutane wato aya ga mutane akan kudurar Allah da aya ga mutane akan bara'ar ita na Maryam da kan cewar ba mazinaciya bace wanda wannan shine abin da ya tsarkake ta daga ƙaryar Yahudawa har Allah ya nada kasarsa Yahudawa suna kan wannan ƙaryar kuma har Allah ya nada kasarsa Allah ya ƙaryata su da ayar da Allah ya kawo na Annabi Isa saboda haka aya ne ga mutane akan kudurar Allah da kuma akan bara'ar sayyidatuna Maryam wa rahmatan minna kuma ya rahama daga gare mu wato domin mu sanya shi ya zamanto rahama daga gare mu wato shi Annabi Isa rahama ne akan kansa rahama ne ya zamanto Allah ya bashi annabci Allah ya sanya shi a cikin ulul azmi minar rusul babu rahama kamar wannan rahamar da Allah ya bama Annabi babu rahama kamar ta domin aiki ba zai baka ita ba kudi ba zai baka ita ba sarkin zuciyarka ba zai baka ita ba kyauta ce kawai daga Allah saboda haka Allah ya sa Annabi Isa rahama daga gare shi akan kansa rahama ne ga iyaye ga mahaifiyarsa domin dalilin sa Allah ya saukar da bara'arta dalilin sa Allah ya kubutar da ita in banda haka da wani fuska za ta je ta fuskanci mutane da da wanda aka santa tana bauta me mutane za su ce to ashe dama da kike ta bauta ashe ya za ta saboda haka da yazo mata da bara'a kaga rahama ce babba gare ta har Allah ya nada kasarsa Allah ya yi raddi ga Yahudawa ya tsarkake ta kuma rahama ne shi Annabi Isa ga sauran talikai rahama ne ga waɗanda suka yi ga Yahudawa da suka yi yadda suka yi imani da shi shi rahama ne gare saboda haka haka rahamar Allah take da annabci kun ga a cikin wannan akwai ishara ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da shi Allah madaukakin sarki yace masa wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin bamu aiko ka ba face rahama ga talikai to idan Allah yayi ma Annabi Isa ai ba bako bane Allah yayi ma wani daga cikin annaba wani daga cikin halittarsa cikin wanda ya zaba kamar yanda yayi ma Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar da yanda Allah yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kul ma kuntu bid'an minar rusul ni ba sabo bane shigege a cikin manzanni nazo da abin da Allah bai taba yi ba Allah yayi saboda haka ba abin mamaki bane dan ni ma yayi mu wa kana amran maqdiya kuma ya kasance al'amari wanda yake zartacce wato Allah ya hukunta shi wani yana daga cikin jumlar yana daga cikin cikon maganar annabi malaika jibril cewa wato wannan al'amari na cewa Allah zai baki da waɗannan sifofi al'amari ne hukuntacce daga wajen Allah wato ya gaya mata domin me domin ta samu nutsuwa da albishir da abin da aka gaya mata na irin kidaya sifofin da Allah madaukakin sarki ya ambata na wannan da Allah zai bata na'am
حملته فانتبذت به مكانا قصيا وأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا ونادها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فقلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا
تو الله يجي الله يجي فحملته سي تا دوكي cikin sa wato ma'ana sai malaika jibril da ya kwantar mata da hankali ta nutsu da cewa wannan jakadan ubangijinta ne to sai ta nutsu sai ya zo kusa da ita ya hura a aljihunta wato aljihu ana nufin wato mayankar wiya na riga sai ya hura anan da ya hura sai ta dauki ciki da annabi isa fahamalatu sai ta dauki ciki da shi fantabadhat bihi makanan qasiya sai ta kebance ta kebance da shi alhali yana cikin cikinta ya zuwa ga wani makani qasiya manisanci wato tai nesa da mutananta saboda kunya bata san yaya za ta fuskanci mutananta ba Allah ya riga ya duro mata wannan jarabawa yaya za ta to kun ga wato yanda wato Allah madaukakin sarki yakan kawo abu mai tsanani wanda yake zahirin sai zaman to sharri ne amma mutum sai mutum ya daure da shi saboda Allah ya kaddara wani abu wanda ya fi shi yanzu wannan takura da ta shiga a zahiri yana daga cikin abin ki gare ta tun daga shi har ta yi bakin ciki ta yi bacin rai to amma abinda zai biyo baya yafi alkhairi saboda haka Allah shi kuma ya hukunta haka shi Allah duk abinda ya hukunta to alkhairi ne to shine ya wannan ya nuna mana wannan ayar kan cewa wani abu da zai zo maka koda ba shi da kyau idan kai hakuri ka jure to abinda Allah ya hukunta akan sa na alkhairi sai wannan marakken ya zo sannan alherin zai zo idan ka ki marakken to alherin ya tafi Ibrahim masha Allah haka al'amarin yake wani lokaci samu a rashi yake zuwa idan ka ki rashin sai samun ya tashi mutum ya zamanto mai yaqini da Allah ya amince da Allah ya fika da Allah to sai ta kebance ya zuwa ga makani wanda yake manisanci Allah bai gaya mana makanin ba malaman tafsiri sun yi ta maganganu mafiya yawan su sun ce baitul laham ne baitul laham Bethlehem inda ake cewa Bethlehem tsakaninsa da Jerusalem da baitul maqdis in ka dauki Google map kilomita 9 ne malaman musu suna cewa mil 8 haka a cikin irin su Qurtubi haka suke fada mil 8 tsakanin wajen to wata kila irin a irin tafiyar da ne amma yanzu a Google in ka je ka dauka za ka gani kilomita 9 ne tsakanin Bethlehem da da Baitul Maqdis wato kusa ne da anamu masafar amma a lokacin wuri ne wanda yake manisanci wato ta kebe ta nisanta da shi saboda wannan abun da yazo ya same ta ya zamanto cewar wato ta gudu daga mutananta ba su ga irin halin da take ciki ba kuma zahiri Allah bai gaya mana nawa da tayi wannan cikin dan take ta haihu kuka sai da tayi ciki irin yadda mutane suke wanda yake shine zahiri domin ma'anar fahamalatu sai da wato ta aka samu wato daukan ciki wato tayi dauki ciki tayi goyen ciki kamar yadda mata suke goyen ciki kamar yanda mata suke goyen ciki wata tara. Fa ajaa ahal makhadu, sai ciwon naƙuda ya kaita ila jid'in nakhlati, ya zuwa ga kututturen dabiniya, itacen dabino kututture. Menene fa'idar aka ambaci kututturen dabino da taje ta jingina da shi? Aka ambace shi amma ba a ambaci inda ta tafi ba. Wato in ka tsaya kai tunanin yanda alqur'ani yake, waɗansu abubuwa shi alqur'ani baya faɗan abu sai idan akwai hikima a ciki. Yanzu abubuwa da dama irin su sunayen ashabul kafi, inda suka je da kuma inda ita Maryam ta tafi makanan qasiya din, duk ba a faɗa ba. Amma inda taje ta jingina sai aka faɗe shi, aka faɗi abinda ta jingina, ba garu bane kututturen dabino. To fa'idar dan a nuna ayar da Allah zai ambata, nakan cewa wannan kututturen dabino busasshe ne, amma sai gashi ya saukan mata da dabino lubiya sabo nunanne. Duk abinda Allah ya faɗa a cikin alqur'ani za ka ga akwai hikima, akwai dalilin da yasa Allah ya faɗe shi. To sai wato ciwon naƙuda ya tilasta ta ya zuwa ga wato kututturen dabino, wato ta jingina gare shi. Kun san mace mai naƙuda ciwon baya ba abinda take so irin a rinka danna mata bayan nan, ana yi mata massage a bayan, ana shafa shi. To ka san kuma kututturen dabino saboda yanda yake kwanoni da yake da su zai taimaka wajen massage, zai taimaka wajen ya rage mata wannan raɗaɗin ciwon naƙuda ɗin. Duk wanda matarsa naƙuda ta zo masa, naƙuda ta zo mata, naƙuda ta zo mata, ya nan wato za a ba shi aikin massage. To ya san ma'anar wato hikimar da ke cikin jingino a jikin kututturen dabino. Qalat ya laitani mittu qabla hadha, sai ta ce ya kai cona ina ma a ce na mutu kafin wannan, kafin na ga wannan al'amari na abun kunya da zai same ni. Wato ba tana burin mutuwa bane, a tana burin cewar ajalinta ya sauka tun kafin wannan al'amarin ya zo. To wannan yana nuni ga tsarkin zuciyarta da kuma mutuncinta da yanda kunya yake a cikin zuciyar mumini, a cikin zuciyar wanda Allah ya tsarkake shi, wanda duk baya jin kunya to ba shi da kaso na imani. Saboda haka idan baka jin kunya kai kuka kai da na sani ka neme ta. Kunya reshe ne na imani, kuma alamar mutanen kirki ne. Kunya har take sa ta taji kan cewa ina ma a ce mutuwa ta zo min maimakon in zo gaban mutane na da wannan abun kunya. Saboda haka ka ji kunyar ka samu kanka a halin abinda za a ce maka Allah wa dai. To wannan yana daga cikin wato tsarkin rai, yana daga cikin kyan yana daga cikin kyan asali, yana daga cikin kyan tarbiya. Abinda muka rasa kenan yanzu a cikin al'umman mu, sai ga mutum indai bukatar sa ta tabiya, indai zai samu kuɗi to ko menene ai, idan dai zai samu biyan bukatar sa na mulki to ko menene ayi, in fitsara ce in menene duk sai yaje yayi, a zage shi ayi menene bai damu ba, tunda shi ganin sa can wancan daga baya ya zo yana ganin zai wanke wannan kashin da ya shafa ma kansa saboda zuciyar ta ke kashe. To wannan rashin kunyar abin mutun ya nemi tsarin Allah ne daga gare shi. Wa kuntu nasiyan mansiya, kuma na zamanto wato wulakantacce wanda yake ake mantawa, wato ina ma dai a ce na zamanto wani wanda yake amma manta, ba a tan ma an yi wata wai ita sunanta Maryamu ba, wato na zamanto wadda ma take saboda wulakantar ta cewa ba kowan kowa bace har an manta da ita, ina ma haka na zamanto, tunda ita ba nasiyan bace, tunda ta an haife ta an danganta an mika ta a hannun limaminsu shine ya rene ta, Annabi Zakariya. Saboda haka ba karamar mace bace, ba karamar matsayi take a cikin bani Isra'il ba. Saboda haka sai ta yi fata ina ma ta zamanto kawai wata ordinary ce wadda ba a damu da ita ba, wadda in ma aka ce bata nan ba za a ce ina wance ba, saboda maimakon a ce wannan abun kunya ya zo gare ta. Fanadaha min tahtiha, sai mala'ika Jibril ya kirata min tahtiha, daga ƙasa da ita, wanda wannan yake nuna kan cewar wato tana wajen tudu ne a sama take wa awainahuma ila rabwatin zati qararin wa ma'in haka Allah ya sifanta inda ya tattara annabi Isa da mahaifiyarsa rabwa wato jigawa wadda take an san wato tudun kasa wanda yake bai kai dutse ba shine jigawa to nan Allah ya ce ya tattarar da ya sanya ta wato ya bata wajen zama to shi yasa mala'ika Jibril yana kasa ita kuma tana kan jigawa din daga nan ta ji kiransa fanadaha sai ya kira ta min tahtiya daga kasa da ita Allah ta hazani kada ki bakin ciki qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya ubangijinki ya sanya miki wato korama wadda take gudana a karkashinki wadda take karkashinki tana tafiya ruwa Al-Abdullah ibn Abbas yace akwai wani dan kogi daga kasa da yake kasa da ita ya kekashe amma sai Allah ya kurarar da ruwa ta wajen wa huzzi ilayki bi jib'in nakhla ki girgiza wannan kututturan dabiniyar tusaqitu alayki rutaban janiya zata wato zata fado miki da lubiya wato nunanne lubiya wato sabon dabino lubiya ne danye-danye din nan shine wanda ake ce ma rutab lubiya nunanne wato sabon dabino nunanne wanda muka ce shi annabi sallallahu alaihi wasallam yake so wajen yake fara bude baki da shi fakuli washrabi kici kisha wa qarri aina ki sanyaye idanuwanki wato ki kwantar da hankalinki fa imma tarayinna min albashari ahada idan kika ga wani mutum idan kika ga wani daga cikin ƴan adam faquli ki ce masa ta fuskar ishara inni nadartu lirrahmani sawma ni nayi bakancan wato azumin rashin magana falan ukallima alyawma insiya dan haka ni a wannan rana ba zan yi zance da wani mutum ba ko daya ba zan yi zance da shi ba wannan ayar tana daga cikin abinda malaman tafsiri suke nuna suke cewa wato idan Allah idan ya kore maka arziki koda da wato aya ce da karama to sai kai aiki dan ka same shi kaga dai Allah ya hore mata samun arziki cewa kututturan dabino da yake ya bushe busasshe ne fa busasshe ne yace amma ki jijjiga shi sai ya zamanto da ta jijjiga shi sai gashi yana kwararo mata yana sako mata da wato sabon dabino nunanne wanda za ta ci bayan busasshen dabino ne kututturan ne kawai amma sai gashi yayi ganye har yayi nono har ya nuna har ya sako to shine fa'idar ambaton fa'aja'a hal makhadu ila jid'in nakhla dan Allah ya bayyana wannan aya to kuma shine malamai suke cewa wannan da Allah ya ce mata da mala'ika Jibril ya ce mata ki jijjiga kututturan dabinan ya nuna cewa arziki dole sai da aiki sai ka dauki mataki ko da karama ne sai ka dauki mataki amma ka zauna ka ce ai kai kwana kake baka bacci addu'a kake ta yi Allah ya baka da babban masaki da rana yini kake a masallaci ka lizumci itikafi idan waka kake karantawa sai kai miliyan 2 kace da haka wai zaka da haka arziki zai zo ina bakai aiki da ruhin alqur'ani ba haka Imam al-Qurtubi yace kaga dai aya ce Allah ya azurta na Maryam da ita amma sai ya nuna mata ki dauki sababi me sababin ki jijjiga fitran dabino sannan kuma aka kaddamar da ci kafin sha fakuli washrabi duk da yake an so da aka soma ambaton ruwan qarja ala rabbiki tahtaki sariya sai da aka soma ambaton sa kafin a ambaci dabina amma wajen abin da yake za a yi sai aka ce ki soma kici sannan ki sha wanda daga cikin malaman salaf ar-rabi' ibn anas da amr ibn maimun dukkanin su an ruwaito suna cewar wannan ayar ta nuna wato mace mai naƙuda tana amfana da wato lubiya sabon dabino wato babu abin da yake taimakawa mace mai naƙuda irinsa domin da akwai wani abu da zai taimaka mata da Allah ya faɗa a nan wajen da Allah ya ce mana na Maryam تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي يا نونا فائدة دكي چكين سابن دبينو غم شمينا قدا واتو ذي تيما كامت وجن لافية تذي تيما كامت وكما وجن واتو سوكين حيهوا تو كما اتكين ونن آير اكا نونا چي ور مهمنچن واتو رشن كنشي دسامن بشارة ارايوا ألا تحزني كدكي بإنشيكي شي الحزن باء سنسا شي ساء النبي صلى الله عليه وسلم دقى كم أدو إنسا اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن ناني منصرن كدقى كنشي دكما واتو بإنشيكي بإنشيكي دا أكي نفي بابو قلوبا داك واتنسو دا أكا واتنسو انسو كجلتاب waɗansu kamar ana cewa la tahzan aka ce kada kai bakin ciki ba ana nufin kada kai ma wani bakin ciki ba kai masa bukulu a'a kada kai kai bakin ciki na damuwa da kunci na rai kada kai shine yace Allah tahzani kada ki bakin ciki to amma idan mutun zai maganin bakin ciki to dole sai ya dauki matakai bayan addu'a sai ya dauki matakai kaga daga cikin matakan da Allah ya hore mata shine ya nuna mata aya ya nuna mata aya na farko dai qarja ala rabbuki ta take shari'a wannan ruwan da yake gudana tunda ta zo wajen bata ga ruwa ba sai ya ce mata ga ruwa Allah ya sa ya gudanar miki ga dabino wanda yake ya zo miki daga kututture wanda yake ke kasashe saboda haka wannan abin da yake zai faranta miki rai ne cewa kina cikin inayar Allah to dan haka bishara tana daga cikin mafi alherin abinda zai tafi da bakin ciki shi yasa yayin da mutum yake bakin ciki wato ya rinka tunawa da ihsanin Allah shi yasa ɗaya daga cikin kalmomin da suke tafi da bakin ciki da damuwa shine Allahu rabbi la ushriku bihi shay'a Allah Allah shine ubangiji na bana tarayyar komai da shi domin in kace Allah Allah shine ubangiji na wato wannan zai sa maka ka ji kan cewa kana da ƙashin kulawar Allah to wanda ku Allah ne yake kula shi to me kuma yake bukata me zai bashi bakin ciki to saboda haka wannan shine zai ba mutum bishara hope ya bashi albishir ya zamanto cewar ya samu kyakkyawan zato ya samu nishadin zuci domin wato nasara da faduwa wato nasara da rashin nasara duk a zuciya take a zuciya ake yin ta a zuciya ake yake sai ka ga mutum an ci galaba a kansa amma idan a zuciyarsa ba a ci galaba a kansa ba ba a ci galaba a kansa ba sai ka ga mutum ba a ci galaba a kansa ba amma idan a zuciyarsa ya sallama ya karaya an ci galaba a kansa ya rushe saboda haka zuciyar ya kamata shi yasa Allah yace waqar Allah yace mata harshen malaikar bir waqarri aina wato ki kwantar da hankalinki me ma'anar qarri aina asalin ma'anarsa shine ki sanyaya idanuwanki sanyin idanu shine wato abinda zai baka damanina ka nutsu shine muke shine a Hausa muke cewa kwanciyar hankali wato ki kwantar da hankalinki fa imma to sai kuma batun abinda Allah ya ce ma in ta zo da shi wajen mutaninta in suka fuskance ta daga sun fuskance ta to tai musu magana da ishara abinda yasa aka ce da ishara aka fassara faquli inni nadartu lirrahmani sawman saboda tace falan ukallima alyawma insiya bazan yi ma wani mutum magana ba to saboda haka kage kenan da aka ce ta fada ba da baki ta fada ba tace ba tace ba za ta yi makowa magana ba to ya akai ta fada ba za ta yi makowa magana ba da ishara ne sai ta yi musu ishara to wannan saboda su ibadar shuru tana daga cikin nau'i na ibada a wajen su amma mu ibadar shuru ba ibada bace dan haka idan mutum yayi ba kancan cewar ba zai yi magana ba wajibi ne ya karya wannan bakancan wajibi ne ya karya shi saboda ba ibada bace kun tuna kissar Abu Isra'il wanda Ibn Abbas ya ruwaito a cikin Bukhari wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana huduba sai ya ga wani mutum a cikin rana ya tsaya yayi shiru ya ki shiga inuwa yayi shiru ana magana da shi ya ki amsa ma kowa sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan kuma fa aka ce Abu Isra'il ne ya Rasulullah yayi bakance cewar ba zai shiga inuwa ba yana tsaye kuma ba zai zauna ba kuma ba zai ma kowa magana ba kuma azumi zai ta yi sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ku umarce shi yayi magana ya ku umarce shi ya zauna ya shiga inuwa yayi magana amma ya cika azumin kaga sai aka ce yayi magana ya karya bakancan to wannan shine wajibi bakance idan mutun yayi irin wannan bakance bai halatta ya cika shi ba saboda mu baya cikin ibadar mu wannan hadisin ya nuna hanin annabi sallallahu alaihi wasallam gare shi amma su a wajen su yana daga cikin ibadar da suke yi azumin rashin magana azumin rashin magana waɗansu sai su ce in sun shiga itikafi haka za su yi gum ba magana ba za su yi magana ba ko sallama sai dai su yi ishara to wannan baya cikin shari'ar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma idan mutum ya yi irin wannan wato idan ya balle in ya balle to Allahul musta'an na'am to sai mu tsaya anan insha Allah Allah ya kai mu gobe sai mu karasa kissar Allah madaukakin sarki ya haskaka zukatanmu da hasken alqur'ani Allah ya bamu albarkacin waɗannan fiyayyin bayi nasa rahamar da Allah ya yi musu Allah ya bamu rabo a cikin wannan rahama Allah muna roƙonka da ka bamu rabo a cikin rahamar da kai mu annabi Muhammad da kai da aiko manzon Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين اللهم اشرح بكتابك صدورنا ويسر به أمورنا وفرج به همومنا واكشف به غمومنا واقض به ديوننا وارفع به ذكرنا ونور به قلوبنا ونور به قبورنا ونور به أسماعنا ونور به أبصارنا ونور به ألسنتنا واجعله نورا بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ومن تحتنا اللهم اجعلنا ممن يتلو كتابك حق تلاوته اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيشقى اللهم اجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة وذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم وفقنا لقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا واجعلنا من المقبولين اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وارض عنا وربنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.